Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 13 ga watan Afrilu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Baballe, Rasha ta yi gargadi cewa ba shi yiwuwa a tsawaita yarjejeniyar jigilar kayan abinci a tekun Bahar Aswad alhalin ana hana ta jigilar nata kayan. Ministocin harkokin wajen Saudiya da Siriya sun gana jiya Laraba a ci gaba da karfafa dangantakar kasashensu. Sannan an sauke wasu ministoci a Iran yayin da kasar ke fama da matsaloli.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa wasu jigajigai a kwamitin yakin neman zaben Bola Ahmed Tinubu sun fara mai da martani ga al'ummomin kasa da kasa kan cece-kuce da ake yi game da zabensa. Muna tafa da rahoto kan martanin da manyan 'yan siyasa da ƙwararru suka yi kan kalaman kakakin Majalisar Dattawan Najeriya game da zaben shugabancin majalisar ta goma. Kama kowace rana Alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali da Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Bayan nan kuma muna tafa da karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara albarkacin azumin watan Ramadan. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labarin duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma an yi sahur lafiya ga labaran. Rasha ta yi gargadi jiya Laraba cewa yiwuwar a iya tsawaita wata yarjejeniya wadda ta tanaji jigilar hatsi da taki a wannan lokaci na yaƙi ba tare da wata matsala ba daga tasoshin jirgin ruwa da dama na tekun Bahar Aswad tana tangal-tangal saboda har yanzu jigilar da ita kuma Rashar ke yi na fuskantar nau'ukan tarnaƙi. Dama dai Majalisar Ɗinkin Duniya da Turkiyya ne suka taimaka aka cimma yarjejeniyar jigilar hatsi ta Ukraine a tekun Bahar Aswad a watan Yulin bara don a rage matsalar karancin abinci a duniya sakamakon wannan yaƙi wanda shi ya fi sanadin mace-mace a Turai tun bayan yaƙin duniya na biyu. Babu wata yarjejeniya da za ta iya tsayawa kan kafa guda, kan kafafuwa biyu kadai yarjejeniya za ta iya tsayawa, a cewar mai magana da yawun fadar Kremlin Dmitry Peskov. Ya kara da cewa saboda haka idan aka yi la'akari da abin da ke faruwa yau za a gane cewa tsawaita yarjejeniyar mawuyaci ne. A bara, kafin a iya shawo kan Rasha ta bar Ukraine ta koma jigilar hatsi a tekun Bahar Aswad sai da aka cimma wata yarjejeniyar kuma ta daban mai wa'adin shekaru uku a watan Yuli wadda a ƙarƙashinta Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince a yi jigilar kayan abinci da taki na ƙasar Rasha. Ministocin harkokin wajen Saudiya da Siriya jiya Laraba sun yi marhabin da sabunta zumuncinsu wanda ya hada da wani matakin maido da harkokin diplomasiya da zirga-zirgar jiragen sama tsakanin kasashensu da haɗin gwiwa wajen yaƙi da safar mugun ƙwayoyi da kuma taimaka ma Siriya ta samu komawa cikin safun kasashen Larabawa na duniya. Ministan harkokin wajen Siriya Faisal Miqdad ya sauka birnin Jidda da ke gabar ruwan Arabia a kasar ta Saudiya jiya Laraba a ziyarar da ita ce ta farko daga wani babban jami'in diplomasiya na kasar Siriya zuwa wannan masarauta cikin tsawon shekaru sama da goma, wata babbar alamar da ke nuna cewa kasar wato ta Siriya mai zama a matsayin saniyar ware za ta kawo ƙarshen wannan matsayi nata. Mashahuriyar kasar ta yankin ruwan Arabia wato Saudiya ta yanke hulɗa da Siriya a lokacin da shugaban Siriya Bashar al-Assad ke murƙushe masu zanga-zangar rubana a shekara ta 2011 tare da goyon bayan 'yan tawayen da suka yi gwagwarmayar kauda Assad daga mulki, an kuma dakatar da Siriya daga ƙungiyar ƙasashen Larabawa. Shugaban Iran Ibrahim Raisi ya yi shelar garin Babul ga ministocinsa a wannan lokacin.
To madalla an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Jagororin yakin neman zaben Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya na kayyana a zaman wanda ya lashe zaben shugaban kasar sun soma mai da martani ga al'ummomin kasa da kasa kan takaddama da cece-kuce da suka biyo bayan ayyana Tinubu a matsayin zababban shugaban kasa a wani taron manema labarai na kasa da kasa da aka gudanar a babbar cibiyar 'yan jarida da ke nan Washington DC. Wakilan na Tinubu sun ce kurakuran da aka samu a zaben ba su kai nauyin da za a soke zaben baki ɗaya ba. Abokin aikinmu Murtala Faruk Sanyin ya halarci taron ga kuma rahoton da ya hada mana.
There was also complete non-interference in the political process by state institutions. There were no reports of deployment of security agents or state apparatus in support of the candidate.
Karamin ministan kwadagon Najeriya Festus Keyamo kenan wanda kuma shine mai magana da yawun wakilin na Bola Ahmed Tinubu yake kokarin kawar da shakku da tababar da suka ce ana kokarin cusawa a zakatan ƴan Najeriya da ma duniya baki daya dangane da sayyancin zaben shugaban kasar da aka gudanar a ranar 25 ga watan Fabrairu. Idan za a iya tunawa a makon da ya gabata hukumar tsaron Najeriya ta farin kaya wato DSS ta fitar da wata sanarwa inda take cewa ta gano wata bakarkashiya da wasu da basu gamsu da zaben ba suke shiryawa na ganin cewa ba a rantsar da Bola Tinubu ba a matsayin sabon shugaban kasar a ranar 29 ga watan Mayu. Gabanin nan kuma tuni da manyan jam'iyyun siyasar kasar suka yi watsi da sakamakon zaben bisa zargin coge da tafka magudi ta hanyar kin saka sakamakon zabe a na'urar BVAS kamar yadda dokar zabe ta tanada inda tuni ma wasu suka garzaya kotu. To sai dai a tattaunawar mu da daya daga cikin wakilan na Tinubu a wajen taron kuma ministan matasa da wasanni Sunday Dare ya ce kurakuran da aka samu ba su kai nauyin soke zaben baki daya ba kamar yadda wasu suka nema.
An shiga wani ali wanda bai kamata ba, so hansu sun ce zabe da yayi bai daidai ba, amma mun sani cewa zaben ya bi doka na kasan mu. Mun ga ya kamata mu ga duk duniya da yan jarida cewa abin da ya faru an bi dilla-dilla, an bi yanda ya kamata, kuma wani ya ci zabe shine Ashewaju Bola Ahmed Tinubu mai takara a party jam'iyya na All Progressive Congress, shine na farko, sannan Atiku Abubakar daga jam'iyyar PDP, sannan shi Peter Obi daga jam'iyyar Labour. In ka duba kuma INEC ya bayar da certificate of return yanda ya kamata a cikin dokanmu na kasa Constitution in Nigeria 1999, sannan a cikin Electoral Act namu na kasan mu INEC shine ya da izini a yi zabe, a bada results na zabe, sannan about the certificate of return.
Daya daga cikin abubuwan muhawara a zaben na Tinubu dai shine rashin lashe zabe a babban birnin tarayyar kasar wanda wasu ke ganin yana cikin sharuɗan ayyana nasarar dan takara kamar yadda kundin tsarin mulki ya bayyana. To sai dai Sunday Dare na ganin matsala ce kawai ta fassara, amma manufar a fili take.
In ka duba dokan an ce 25 states 25 da Abuja, abin da yake nufi shine Abuja shi ma kaman jihar ce. So in ka gane dokan za su cewa Tinubu ya ci zabe yanda ya kamata, kuma dakata INEC suna da lawyer da yawa, akwai senior advocates of Nigeria da yawa da suka duba wannan abu, an ba su shawara kafin a bar da certificate of return ma Tinubu. Abin da ya rige shine wanda bai yadda ba za mu hadu, mun fara addu'a ma a tribunal, daga tribunal za mu je appeal court har supreme court. Ba wani zabe da aka yi Nigeria dai ba koma kotu ba ko tribunal.
Sashe na 134 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya yi tanadin cewa kari kan wasu sharuɗa sai dan takara ya lashe kashi 25 na ƙuri'u daga akalla kashi 2-3 na jihohin kasar da babban birnin tarayya kafin a ayyana shi a zaman zababben shugaban kasa, lamarin da ya haifar da sabanin fahimta tsakanin 'yan siyasa har ma da wasu masana shari'a a kasar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Washington DC.
A gaida Murtala da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga Ibrahim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
To baballe shugaban Brazil Luis Inacio Lula da Silva ya isa kasar China da daren jiya Laraba da zumar ƙarfafa dangantakar kud da kud tsakanin wannan babbar ƙasa ta nahiyar Asiya da ƙasar da ta fito ƙarfin tattalin arziki a yankin Latin na nahiyar Amurka. Da daddan mai ra'ayin sassaucin wanda zai gana da takwaran aikin sa Xi Jinping ranar Juma'a a birnin Beijing ya fara isa ne birnin Shanghai da matarsa Rosalind Gela Janja da Silva. Kafin ya tashi zuwa China, Lula ya yi ce shi ma zai gayyaci shugaba Xi zuwa kasar amma bai faɗi takamaiman lokaci ba. A tsawon shekaru shida da bakin haure ke ta ratsawa tekun Bahar Rum ta jirgin ruwa na ƴan fasakoburi watanni uku na farko a wannan shekara ta 2023 sun kasance wata na farko a shekara da aka fi samun mace-mace a cewar cibiyar kula da kaurar jama'a ta Majalisar Dinkin Duniya jiya Laraba. Tana mai alakanta lamarin da jinkirin da kasashe ke yi wajen kai dauki. Hukumar kula da kaurar jama'a ta kasa da kasa ta tattara bayanan mace-macen bakin haure 441 a wannan mashigar ruwa mai cike da hadari a tsakanin gabar arewacin Afirka da gabar kudancin Turai a watannin Janairu, Fabrairu da kuma Maris.
A gaida Ibrahim Kalimasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu inda za mu leka Najeriya. Manyan 'yan siyasa da kwararru sun mayar da martani akan bayanan da mai magana da yawan majalisar dattawan Najeriya Ajibola Bashir ya yi cewa akwai matakai da uwar jami'ar APC ta kasa za ta ɗauka wajen shata shiyoyi da shugabannin majalisar dokokin kasar ta goma za su fito, inda suka buƙaci a yi taka tsantsan wajen duba cancanta da iya aiki maimakon maida ƙarfi ga batun shiya. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda na dauke da ƙarin bayani.
Mai magana da yawun majalisar dattawa Ajibola Bashiru ya ce uwar jam'iyyar APC za ta zauna bayan azumin watan Ramadan domin ta fito da sifofi da za a yi la'akari da su wajen fito da shugabannin majalisar dattawa da na wakilai da suka hada da matsayi, cancanta, iya aiki, addini da irin gudumawar da shiyoyi suka bayar don nasarar shugaban kasa mai jiran gado.
I've mentioned a lot of variables that will operate on the mind of our people, issue of competence, capacity, ranking, religion, issue, ethnicity, political expediency, and of course loyalty to the party.
Anan Bashiru ne yake cewa a irin wannan lokaci da ake da ƴan takara da dama musamman daga jam'iyyar APC mai mulki, abu ne mai wuya a ce batun addini ba zai taka rawa ba. Bashiru ya ce za a duba batun muslim muslim kuma shugaban kasa da mataimakin sa musulmi ne su, saboda haka za a duba yiwuwar Krista ya shugabanci majalisar dattawa. Bashiru ya ce abu ne da dukkan manyan kasa za su bada gudumawa wajen ganin an yi abin da ya dace ba tare da an musgunawa wasu ba. Amma ga tsohon mataimakin shugaban kungiyar kwadago ta kasa Comrade Isa Tijjani, yana ganin bai kamata a duba batun shiya ko addini a majalisar kasa ba.
Mutane sun manta da abin da ya faru baya. Anan Obasanjo ya yi shugaban wancin kasar Najeriya, David Mark ya zama Senate President, Iko Remadu ya zama deputy dinsa, Ete ta zama speaker. Me ya faru? Duniya ta take. Bayan da za a yi mutane su zo su ce wai su za su tursa samu da ƙarfin tsiya sai mun yi yadda suke so. Amma ba kullum kana mana magana cewa za ka raba ƙasa kuma kana son mukami ba, wai wai za ka tilasta mu? Ba zai yiwu ba wallahi. Saboda haka mu muna kan bakanmu daram dam dam.
To sai dai tsohon ministan sadarwa Ibrahim Dasuki na Kande ya tsokaci akan batun haɗin kan ƙasa ne, inda yake cewa
san zan ce gaskiya babu adalcin wajen tafiyar da mulkin ƙasa. Shi isa kowa yake neman wai a ce nashi ne a waje, ko da wannan ba zai musu adalci ba. Muddin dai aka ce a ɗan ɓangaren ku ne ko ɗan addinin ku ne, shikenan kai hankalin ka kwance. Wanda idan da ba haka ba, inda an sami himma ga mutane musamman ma ga tabbatar da cewa an samu mulki mai adalci, to duk maganan wannan ɓangarencin da maganan addini da kaza kaza duka zai tafi a kasar baki ɗaya.
Jam'iyyar APC ita ce ke da rinjaye a majalisar dattawa da kujeru 57, PDP tana da kujeru 29, Labour Party tana da 6, NNPP ta samu 2, SDP ta samu 2, ABGA da YPP sun samu kujeru 1 kowannensu. A majalisar wakilai kuma APC tana da kujeru 162, PDP tana da 102, Labour Party tana da 34, NNPP na da 18, ABGA tana da 4, SDP tana da 2, ADC tana da 2, sannan YPP tana da 1. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka mai ba.
Mata ba su fito zabe kamar yadda maza suka fito a zabubbuka na baya ba. Dalili shine matan sun yadda sun gamsu cewa idan sun zabi abin da suke so ba a ba su. Ni anan na dan saba ra'ayi da ita. Kaso mafi tsoka da suke fitowa zaben nan mata ne. Amma wannan danniyar ta maza da san kai da babake ran ita take hadawa. Abin da yasa mata ba sa zamu kujerin kamar yadda ka tambaya shine mafi yawancin manyan jam'iyyu da ake da su sune ba sa bawa mata dama a wannan jam'iyyun ko da ba a kai ga bukatar doka ba akwai lokacin da zai zo da za a ce dole kanwar naki
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya har yanzu muna tare da honorable maryam umar kofar mata yan siyasa a jam'iyyar Iyar APC da Barisa Amina Umar da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum sai kuma Comrade Hayashi Aibu Ngugu shi ma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a ci gaba da nazarin rawar da mata suka taka a zabukan da aka gudana a Najeriya da sakamakon ya nuna cewa mata sun samu koma baya bari in hanin taku ga wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari da ya jagoranci tattaunawar
Honorable Maryam har yanzu tambayar da nayi wa ita Barisa Amina ita zan dada mai maimaita miki domin ga alama bata bada amsoshin ta gaba daya ba ta kila mata sun fi yawa a kalkalman da aka fito akai zabe na shugaban kasa da na gwamnati da yan majalisan nan da akai amma kuma mata sun fi kowane lokaci faduwa zabe me yake faruwa ko me ya faru
to wato abinda nake so in shaida maka ni a inda nayi zabe gaskiya maza sun fi mata fitowa muna tabbatar maka da wannan abin kusan baki ɗayan ƙasar nan ne mata ba su fito zabe kamar yadda maza suka fito a zabubbuka na baya ba dalili shine matan sun yadda sun gamsu cewa idan sun zabi abin da suke so ba a ba su
amma an ce akwai rahoton da suka tabbata cewa an taba su taliyar indomi da sabulu kuma sun ji sun dangwa
ai ba za ka hana ba tunda aka kaga mana talauci da wahala da yunwa da rashin kudade a hannu mutum yana jin yunwa bashi da shi kazo ka bashi sai ya ki karba ai ba zai yi ba kuma dama an kirkiri wannan ne musamman dan irin wannan lokaci saboda an sa ku a cikin wahala da musiba da kakana kai to ko da aka zo aka dan jefa maka dole ka karba kai musu abin da ka suke so so wannan kenan sannan abin da ka tambaye ni din koma kansa wato abin da yasa mata ba sa zamu kujerin kamar yadda ka tambaya shine mafi yawancin manyan jam'iyyu da ake da su sune ba sa bawa mata dama a wannan jam'iyyun hatta ma wacce suka bayar din sai kaga sun bita sun danne misali yanzu magana muke ta Adamawa ai koda yau za a wayi gari a ce binani ta fadi zabe ina so in tabbatar maka da cewa kashi 70 na mutanen da suka kada ita yan jam'iyyar ta ne domin sune ba su yadda da alda damar da Allah ya bata na tawakkilci al'ummar Adamawa ba wai al'ummar garin Adamawa bane a'a yan jam'iyyar ta ne suka ringa yi mata antipati saboda su suke so su samu ba su samu ba kamar yadda muke ji a majiyoyi daban-daban akwai waɗanda ma su manya-manya ne a kujerun su wanda sun tafa fituka tun a primary election din da ta samu su kokari su kada ita su hana ta wanda kowa ya sani a kasar nan har sai da aka soke zaben da aka yi mata daga baya kotu ta dawo mata su waye suka yi wannan ƴan jam'iyyar da ne al'umar Adamawa suna son ta kuma sun zabe ta kuma sun dauki amanar su da shugabancin su sun danka mata amma zaka ga su waye suka yi mata ungulu kaza ai muna nan da kai a nan kasar aka daka jam'iyyar APC ta dakatar da sakataren gwamnati saboda me tana zargin sa da cewa a matsayin sa na wanda yafi kowa girma a jahar Adamawa wanda yake karkashin jam'iyyar APC amma bai ci akwatin sa ba bai ci mazaban sa ba bai kuma ci karamar hukumar sa ba haka zalika ya kasa gabatar da nasara ga ita kanta jahar Adamawa me yasa saboda wannan abu saboda haka da jam'iyyu manyan nan za su dinga baiwa mata dama ina tabbatar maka da za a yi because abin da yake nuni a ƙasa shine in dai yau baka ciki ko baka cikin manyan jam'iyyun nan guda biyu to duma matakarar da zaka samu zaka yi ta a banza duk karfinka da duk wahalar da zaka yi sai lalle ka zama inda a ce abin da ake fadan nan cewa kashi 33 ya zama kaso na mata da a ce kowace jam'iyya ta sa shi wannan a matsayin doka ga jam'iyyarta dole ne a primary election sai an fito da wannan kasan to zaka yi balancing abin da kake da bukata a majalisin nan to amma ba su dauke shi ba
barista kenan wannan abin yana bukatar watakila kulawa ta shari'a kenan ko ta doka misali cewa didda dai ga ka'ida can wacce aka amincewa to amma ba a aiki da ita akwai bukatar doka kenan
to ko da ba a kai ga bukatar doka ba akwai lokacin da zai zo da za a ce dole kanwar naki duba da cewa matan nan kamar yanda ka sha fada kuma kamar yanda mai magana ta gaba ta fada ni anan na dan saba ra'ayi da ita kaso mafi tsoka da suke fitowa zaben nan mata ne amma wannan danniyar ta maza da san kai da babakiran ita take hanawa kuma ko da an zo wannan dokokin da Najeriya ta sa mu hannu na cewa a bawa mata wannan kasan ko da an zo za a yi wannan dai mazan su ne a majalisa su ne za su hana dokar tafi kuma su ne in mata tafi za su zo su kawo mata targade su karya ta yanzu misali a jihar Kano Kano ta tsakiya sanata wacce ta fito mace sanata Laila Buhari da ta fito idan kaga yanda aka dinga gugurmaya a cikin wannan mazan da muke fada masu danniya da babakire aka dinga danne ta aka dinga kawo mata kafar ungulu sai da ya rage bai fi sauran kwana 14 fa ai zabe sannan kotun koli ta tabbatar mata da kujerarta ta yaya za a yi a wannan mazabin da muke da su a Kano ta tsakiya guda 15 a cikin kasa da sati 3 ta kewaya su ta yakin neman zabe wanda ko za ta yi kamar yadda Hajiya Maryam ta faɗa waɗannan dai mazan ba za su bari amma abin da yake faruwa shine matan nan fa ba za mu kyale ba
saboda za ku yi to
alhamdulillah abin da yasa
zanga zanga
ai da ruwan sanyi nake dafawa ai duk siyan mazan in suka gama ba dai gida suke dawa gurin mu ba mu ne dai iyayen mu ne matan mu ne muke komai duk wani namiji da ya buranka sa ya shahara dai macance so mu abin da yake faruwa shine wannan mutuwar maternal mortality rate ya ishe mu ƴaƴan mu ne a gidan yari mazajen mu ake kashewa mai takaba ƴaƴan mu ne suke zama a ƙasa muke wankin uniform yayin da mazajen ba su ba mu kudin sabulu ba ba su ba mu kudin omo ba muke shan wahala muke shiga to fa tsoron da muke musu kada lokacin da za mu bankare mu ce za mu fito su kasa
samu ba kwabrade ha ya za a yi a tabbatar da wannan daidaitan su mata su ji cewa ana yi da su kawai demokaradiyya ce take yin halatta domin alamu sun nuna su kwata-kwata ba demokaradiyya ce take halinta ba a wurin su kawai ana musu danniya ne da kuma watakila wani makudi irin na zabe ko nuna fin karfi to ta yaya za a yi me za a yi su gamsu cewa zabe ake suke fama
to watan kasan a duk lokacin da tura ta kai bango wani lokacin akan dawo za ka yi mamakin wanda ka tura ya kai bango kana tunanin ka tura shi da irin dawowar da zai ma domin kamar yadda ake faɗa ni kaina watan shaida ne akan abubuwan da suka faru a wannan zabukan naji particularly inda nayi zabe a cikin garin Ungwogu a makarantar primary ta Ungwogu naji na tare ana hatsaniya mata sun yi wa fiye da kima a gurin
sai aka fara hatsaniya wani abu da ya ban mamaki in sannan kwantar da su zuma suna zuwa sai suka sa tear gas na ga mutane da yawa sun gudu amma ni abin da ya tayi min da hankali ya bani mamaki kuma matan da suka ci gudu kawai naga kowace mai ce ta sa gelanta ta rufe fuskarta ta dawo to kaga wannan wata alama ce da take nuna cewa akwai alamu na jajircewa da matan suka fara tear gas sai naji har ma naji da kunne na wutar na cewa ai tear gas maganin murani so kaga wata alama ce ta cewar akwai jajircewa a cikin harkar kuma irin waɗannan
abubuwa kenan za su iya kwato kansu
a kwarai ko za su iya kwato kansu
amma wata kila wanda zai ce me zai hana wata kila a kalli abin wata kila ai masa ai a sake bitarsa ai review aga yaya za a yi matan nan su gamsu cewa ana ba su hakkin su
to sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin bayanan bakin namu kan wannan batu muna godiya ta musamman ga bakin namu Honorable Maryam Umar Kofar Mata da Barista Amina Umar da kuma Comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo sai kuma madugun tattaunawan Mahmud Ibrahim Kwali da Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata su ne duniya su ne dadi
a gaida alheri Grace Abdu yanzu kuma sai karatun yara albarkacin azumin watan Ramadan
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana Maudi ya magaji daga madrasatul Fudiya Suleja zan karanta muku abin da ya sauka daga cikin alqur'ani mai girma saboda albarkacin watan Ramadan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون
To madalla Allah ya amfana kafin mu jiga shirin mu na karshe ga wannan sako
ya na nuna sosai cikin wahala da talauci abinda ake ce ma bakin talauci ga dukkanin ranci tunda uwata ta kai ni wannan makarantar ta kama hannuna ta ba yar uwana ta ce ta rike ni ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na ke da dorina ake min bulala mai baki biyar wato in yaran sun yi barna na ce ba ni bane ni ne shi an min bulala kowane walakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki gani shi tunda aka kai ni wannan ɗakin nan aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na shekara da ya dai 25 nake biyan kudin ɗaki zan yi tallan duba kaina in biya kudin asibiti in biya kudin ruwa in biya kudin light in biya kudin daki in kuma nemi abin da idan na haihu zan cire kaina asibiti in kuma nemi abin da ina haihu zan sayi rago in bayar a ce mijina ya sai ai sunan ya na dafa wake na kudaika na kuma dafa wake na kuma aza wake ina tallan nana kuda saboda ina neman kudin da dan je asibiti
kallaban shirin na wannan makon Fatima Muhammad Watara da ake wallakabi da dangana sabiri da kalubale da ta fuskanta a rayuwa kada ki bari a baki labari ko kuma ki zama yar kallo ke ma kina iya shiga wannan shirin murya Amurka duniya a tafin hannunki
mata kuna kokari yau ina ce da ku bulldoza
to madalla masu sauraro sai ai mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labaran duniya ba amma idan Allah ya kai mu a shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin kafin mi sallama ina mika ta'aziyya ga iyalai da ƴan uwa da abokan arziki saboda rasuwar Alhaji Awalu Mitaba inda ba jiya Laraba wanda za a yi jana'izar sa yau Alhamis da misalin karfe 10 na safiya a unguwar Indaba dake Kano Najeriya. Allah ya ji kansa da rahama, amin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi Garba da yake yana gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza daidai da ta mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Carl Muhammad Hafiz Baballe, nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.